أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. باركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتار جد دقو ديرمو قال الله تعالى وان دا يساك داود مو أولا درين قوم شاد قوت الربيع الأول شكرا تدبو داد تريه دود أربعين دا تفت هجر المنزل الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا برن مدينة وان دا يدي دا أشرين دا أكبوتا تفت شكرا تدبو بيو دا أشرين دا شدا ميلادية من ساك داواد ومن شيق بدا كراتون للسافين تعليم المتعلم طريق التعلم نا الإمام الزرنوجي الله يجكن صدرهما وانا نشيني مجلس سمو نفس السند هو أتكن وانا للتافي منا تجين فسل دمالا يا سامة متاشي يا فص في بداية السبق وقدره وترتيبه من كي إن دمالا يكي تيوى وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه تعالى ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله تعالى فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا في جانب الرجاء تكافن فسر ونا قبر دمالا يكاو انبك من تابا كافن ونا مالا يكاو تشيوا والعالم إذا كان طماعا شي مالمي إذن يذمتو مفأيتيني لم تبق له حرمة العلم باب واني واتورغور جرمان إلمي دزير جيمتا باب وانا ابدا زي رجي نا الفرما تعلمي دا زي كوزا ترجي وجن مالني اذن يزمتو ميقوطي ولا يقول بالحق ما ليتكوما بزي فتقت كيابا تو اوانا نقبر انبكو منتابا awan can darasin mu na kawo mana wasu maganganu da malamai suka yi na hadarin kwadayi ga almajiri ko dalibin ilimi suna da yawa cikin littattafan malamai amma wannan gabar ina so mu ga tasirin wato tasirin da kwadayi yake yi a rayuwar dalibin ilimi ko almajiri ko malami mun sani dai cewa shi ilimi na shari'a ilimi na addinin musulunci yana daga cikin mafi girman al'amura kuma idan aka samu ilimi na addini ingantacce ba abin da yake gadarwa mutum in an yi shi domin Allah zaka samu yakan gadarwa da mutum tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da tsantseni da gujewa abin da ke hannun mutane kuma mafi girman al'amuran da suke wato shafar almajirai da ɗaliban ilimi, akwai wannan matsala ta kwaɗayi da al'imamu Zarruji ya faɗa, cewa tun neman iliminka kana almajiri kana ɗalibi, to kada ka buɗe wa kanka ƙofar kwaɗayi, domin idan ka bari ka saba da wannan kwaɗayin, to zai bi ka ne ko malami ka zama, ko ka samu dukiyar, ko kana da shi, wannan kwaɗayin kullum kana cikinsa, saboda baka yi wa kanka tarbiyya a kan nisanta shi ba. Amma me yake nufi ma da shi attama ɗin nan da malai ya faɗa? Shi ne tsananin son abin da yake hannun wasu, shi ne attama ɗin. Mutum ya zamto yana da tsananin son abin da yake hannun wasu, ko ya zamto yana tsananin son dukiya da matsayi da abubuwa na amfani na duniya da suka ƙetare iyaka. Duniya kowa ai dama an halicce ta ne domin amfana da ita, amma wani za ka ga yakan ƙetare iyaka, to wannan ƙetare iyaka ɗin shi ne abin zargi, shi ne attama ɗin, yakan iya jefa mutum ya sauka a kan asalin ma abubuwa na ginshiƙai na addini. Kamar yadda shi malam a nan al'imam Zarnuji ya ce, idan malamin ya zama mai kwaɗayi, to sai ya zamto babu wata alfarma ta ilimi da suke tattare da shi ma, ba zai riƙa ma faɗin gaskiya ba. To tasirin da wannan kwaɗayin yake yi, na farko akwai wato gushewar ikhlasi. Idan almajiri ko mai neman ilimi ko ɗalibi ko malami ya zamto mai kwaɗayi, to sai ka samu babu kuma maganar yi domin Allah. Saboda ne? Saboda za ka samu abin da zai riƙa ingiza shi ya nemi ilimin, almajiri ne zai riƙa tunanin ai yanzu ana samun kuɗi ta harkar ta hanyar almajirci ko ta hanyar malinta, sai ya ce to bari yi ƙwazo saboda malintan nan ta yi daraja, ni ma na riƙa ɗan samun kyautan nan da ake yi ta yau da gobe. Kaga ikhlasi ya samu mai kenan, ya samu matsala. Ko kuma ya ce bari ya yi domin shi ma ya samu wani matsayi na duniya, ko da ikhlasin bai tafi ga baki ɗaya ba, za a samu raunin shi, zai raunana. Wanda kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin da yake sunan na Abi Dawud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, ko man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, duk wanda ya nemi ilimi, ya nemi wani ilimi da ake neman yardar Allah da shi, la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya, baya neman wannan ilimin sai domin ya samu wani abin dadi na duniya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyama, ba zai ji kanshin aljanna ba a ranar alkiyama. Kaga wannan akwai haɗari. Abu na biyu da kwaɗayi yake gadar wa ɗalibi ko almajiri ko malami shi ne ɓoye gaskiya. Ɓoye ne gaskiya, wanda al'imamu Zarnuji za mu ji ya kawo ce wala yaqulu bil haqqi. Idan malami ya zamto mai kwaɗayi bayi da sauran alfarma, sannan kuma ba zai riƙa faɗin gaskiya ba. Kun ga kenan tasirin da kwaɗayi yake yi na biyu ga almajiri da malami da ɗalibin ilimi, shine zai riƙa ɓoye gaskiya ya ƙi bayyana ta wacce fuska. Saboda in yana kwaɗayin abin hannun wani, idan karatu ya biyo ta kanshi ko yana aikata wani abu, sai ɓoye, sai ɓoye gaskiyar. Ko kuma ma ka ga idan fatawa ce, sai ƙoƙarin yi wa fatawa kwaskwari ma, idan yana tare da wani shugaba ne, shugaban yana aikata abin, sai yi wa fatawa kwaskwari ma yadda za ta dace da wannan shugaban. Ko wani mai arziki yana yin wani abu da bai dace ba da addini, to amma kuma yana bashi kuɗin kashewa, yana bashi kuɗin kashewa, yana taimaka mai, to nan kuma sai ga yana ma abun kwaskwari ma, ai za ka iya tsarkake wannan kudin naka, eh ko da kudin gwamnati ne baitul mali ne ka samu, idan ka sato kudi da yawa to an ka gina masallatai ɗaya biyu uku, kaga nan an canja fatawa. Shi kudin haram baya magana wai ka ɗebo kudin haram dan ka gina masallaci, ba ruwan Allah da wannan sunan shi na haram, haram haram. Kuma Allah ta'ala ya ja kunnanmu yace wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, nan hani ne kada ku sayar da ayoyin Allah. Nan ba ana nufin idan aka ba da kuɗi mai yawa shikenan ku sayar da ayoyin Allah ba, hakan nan Allah ce wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun, kada ku koye gaskiya hali kuna sani. Kaga kuma kwadai yakan sa mutum ya koye gaskiya, ko yana gani ana aikatawa, yana da hanyar da zai hana ko ya fadakar, to amma yana tsoro saboda yana kwadayin abin da ke hannun wannan wanda yake aikata laifin. Cikin wato abin da yake samun almajiri ko ɗalibi ko malami sakamakon kwadayi, akwai zubewar mutunci, sai zamto mutum ba shi da kwarjini, kamar yadda Zarnuji ya ce a nan lam tabqa lahu hurmatul ilm, sai zamto bai da wani kwarjini na ilimi, saboda mutane sun san cewa shi wannan almajirin ko ɗalibin ilimin ko mai wa'azin nan ko malamin in ya zo yana kwaɗayin abin da yake hannunsu, in kuwa yana kwaɗayin abin da ke hannunsu sai su daina ganin girman shi, saboda suna haɗuwa da shi suna ganin za a roƙe su ne, za a nemi abin da ke hannunsu. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa man tami'a fil nasi zahaba ilmuhu, duk wanda ya kwaɗayin abin hannun mutane to ilimin shi sai ya tafi. Wa man istaghna anhum azzamuhu, wanda kuma ya wadatu daga barin abin da ke hannun mutane sai kaga sun girmama shi, duk da cewa ba girman yake nema wajensu ba, yana yi ne domin Allah, yana yi ne domin bin tafarkin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Abu na uku ko na hudu, idan mutum ya zamto mai kwadayi ko almajiri ko kai ɗalibin ilimi ka zamto mai kwadayi, to za ka samu kana da raunin dogaro ga Allah, raunin tawakkali, saboda mai tsananin mai kwadayin abin da ke hannun mutane za ka samu zuciyar shi tana rataye da su waɗannan mutanen, sai ya manta ma cewa Allah ne mai yi, sai ya tuna ai wani ne mai baya, bari mu ma za mu same shi dai domin mu ma ya bamu, to nan kaga an samu raunin dogaro ga Allah. Kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa wanda ya dogara gare shi Allah ya isan mishi, wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu, wa uba. Kuma idan mutum malami ko mai almajiri ko ɗalibin ilimi ya zamto mai kwadayi, sai ya zamto ba shi da wata alfarma, albarkar ilimin sai kaga an zare ta, sai ya haramta mai albarkar ilimin. Shi yasa akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai malamai da sun hassana shi, yana cikin sunan Ibn Majah, al-Imam al-Albani ya hassana shi, al-Imam an-Nawawi da al-Imam al-Iraqi su dai su ma sun hassana shi, duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani ya raunana hadisin yana cewa izhad fi dunya yuhibbaka Allah, kai zuhudu kai gudun duniya Allah zai kaunace ka zai so ka, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbaka an-nas, kuma ka gujewa abin da ke hannun mutane za su so ka. Kuma haka ne mutane duk lokacin da zaka yi ta neman abin da ke hannunsu yau da gobe, ko da su suka ce ma duk abin da kake bukata ka tambaye mu, to wata rana sai kun zo kuna oji-oji da su, kana neman su suna cewa ba sa nan, kana buga musu waya tun suna ɗagawa su daina ɗagawa, tun suna ganin ringin su saka a blacklist, ko ka kira ma su nuna ka ga wannan fukaɗayyen nan ne.
na ba shi na ba shi na ba shi amma kuma gashi kullun kira kullun kira. To nan sai mun lura da wannan kwarai, shi sa da yawa cikin malamai magabata na kwarai zamu ga cewa suna kokarin wato kaffa kaffa da nisantar maganar roƙon mutane ko kwaɗayin abin da ke hannun mutane. Suna iya ƙoƙarin su ga sun yi aiki nasu na kansu, idan wani al'amari ya zo na alkhairi ba tare da sun nema ba ko kwaɗayi, wannan daga falalar Allah ne. Kuma suna gamsuwa suna wadatuwa da kaɗan ɗin da Allah ya hore musu. Shi ta aka samu magana daga Al-Hasan Al-Basri, yake cewa kai musamman almajiri, musamman ɗalibin ilimi, musamman malami, ba za ka gushe ba kana da daraja, kana da kima a wajen mutane, ba za ka gushe ba mutanen suna girmama ka suna karrama ka matuƙar ba ka nemi abin da ke hannunsu ba. Ya ce fa iza fa'alta zalik, idan kuwa ka aikata haka kana roƙon abin da ke hannunsu, istakhaffu bika wa karihu hadithak, sai ga suna wulakanta ka ba sa ganin kimar ka kuma ba sa son ma maganar ka, wa abghaduka sai su kika. Aka yake cikin hilyatu al-awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani. Ku ya kuri zan karanto wata magana da wasu maganganu guda biyu daga cikin littafin wannan malamin Saidul Khatir, cikin littafin Saidul Khatir na Ibn al-Jawzi, ba Ibn Qayyim al-Jawziyya ba, Ibn al-Jawzi. Shi wannan Ibn al-Jawzi ya rasu ne a ƙarshen ƙarni na shida, shekara ta 596 ya rasu. To yana magana ne kamar ya ga wannan zamanin namu. Bari ku ji maganar da yake, ya kafa wani fasali ne da yake magana muhimmancin dukiya ko alkhairinta ga malami a addinin shi da duniyar shi. Bi ma'ana kada ya tsaya mutane su bashi. To ya koro maganganu masu yawa, laysa fi dunya anfa lil ulama min jam'i al mal lil istighna'i 'an al nas, fa innahu idha damma ila al ilmi hiza al kamal. To maganar da nake so ku fahimce ta a wannan gabar, sai kawo labaran wasu malamai, yace idan ba su nemi abinda za su wadata kansu da shi ba, to sai wani abu ya shigo musu wanda ya lalata musu tarihinsu, ko da su suna da wani tawilin da suke da shi. Sai kawo misalan wasu malamai, Abu Ubayd tare da Tahir ibn al-Husayn da ibn Abi Dunya mu'addib al-Mu'tadib da ibn Qutayba. To a ƙarshe sai yake so ya yabi wasu daga cikin malaman da sun yi tsantseni ba ruwansu da maganar roƙo da barace-barace, sai yace amma man kana lahu malun, amma cikin malaman da su suna da abin hannunsu, suna da ɗan aiki da suke, suna da abin da yake kawo musu abin da za su ciyar da iyalansu da bukatunsu na yau da gobe, yace ka Sa'id ibn al-Musayyib, yace kamar Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai, yace kana yattajiru fi zaiti wa ghairihi, ya kasance yana kasuwanci na mai yake sayarwa, da mai da wasu abubuwa. Wa Sufyan al-Thawri kanat lahu bada'i, yace Sufyan al-Thawri shi ya kasance shi ma yana da haja yana kasuwanci. وابن المبارك يأتي عبد الله بن المبارك ما ينادى صناعة ديكي يأتي ونن ديا باسو ياسا سنكاري متن سنسو. تو أتنغى با سيكي تي وياكا وسمي سالين غدابيو يأتي حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال كجوانا مقام. Yace wata rana mun zo wajen cin abincin ma'abota dukiya masu kuɗi, masu dukiya ce mun zo cin a wajen cin abincinsu. Yace fara'aitul ulama'a azallan nasi indahu, sai da muka zo wajen sai naga malaman da suke wajen su ne mafi kaskantattun mutane a wurin su, a wurin masu kuɗin nan. Ana ji wannan magana? Yace fal ulama'u yatawada'una lahu, yace a wurin sai naga muka ga malaman ne suke yi wa masu kuɗin tawalu'u. Wayadhilluna limawdi'i tama'ihim fi, suna kaskantuwa saboda kwaɗayinsu, suna kwaɗayin abin da yake hannun wayannan masu kuɗin. Sai ga masu kuɗin su suke kan abin kujeru, su kuma duk suna zaune a ƙasa. Kamar ya san abin da ke faruwa a zamanin mun nan, wani lokaci za ga an je wajen masu mahukunta ko kuma duk an masana Qur'anin da duk ana zuba abin nan, shi kuma mai dukiyar ya tafa ɗan maganganun da ya ga dama. Saboda me? Su kuma dole su shiru, saboda suna buƙatar su, suna kwaɗayin abin da ke hannun shi. Ibn al-Jawzi yace wa hum la yahfiluna bi, ba sa damuwa da su. Lima ya'lamunahu min ihtiyajihim ilay, yace saboda su wannan masu kuɗin ai sun san malaman nan da almajiran suna buƙatar abin da ke hannun su. Yace fara'aitu hadha aiban fil fariqain, yace sai naga wannan abubuwa aibi ne a bangarori guda biyu, su masu kuɗin da malaman ko almajiran. Sai yace amma fi ahlid dunya, amma aibi da yake bangaren su wayannan ƴan duniyan masu kuɗin, yace fa wajhul aibi annahum kana yanbaghi lahum ta'zimul ilm, yace ya kamata su masu kuɗin ya kamata su girmama ilimi. Walakin li jahlihim bi qadrihi fatahum, sai dai saboda sun jahilci matsayin ilimin, sai wannan girmama ilimin ya gushe musu, ya kubuce musu. Wa atharu alayhi kasbal amwal, sai suka fifita su su je su ta neman kuɗi. Fala yanbaghi an yutlaba minhum ta'zimu ma la ya'rifuna, saboda haka su wayannan ɗan duniyan da masu kuɗin nan ai ba za ka nemi su girmama abin da ba su san darajar shi ba, shi ne ilimin ba su san darajar shi ba. Yace wala ya'lamuna qadrahu, ba su san wato darajar ilimin ba. Yace wa innama a'udu bil lawmi 'ala al ulama, yace shi zargin da yake yana mai da zargin ne akan malamai, akan malaman. Kun ga fa shekaru nawa da ya magana nan, sai shekara ta 596 yanzu a shekara 1448 ka cire 596 nawa zai baka? Kusan shekaru 900 da wani abu ne ba yake wannan magana. Kaga da zai zo wannan zamanin namu kuma sai ya faɗi ya mutu don baƙin ciki. To sai yake cewa shi ba wai zargin ya fi zargin malamai ɗin da suke zuwa su ƙasƙantar da kansu. Yace wa aqul, ina cewa yanbaghi lakum an tasunu anfusakum, ya dace gare ku ko malamai ku kiyaye kawunanku. Allati sharufat bil ilm, wanda kun samu ku kare kawunanku da suka samu daraja da ilimi. Ani zulli lil anzal, ku daina kaskantar da kawunanku wajen kaskantattu kananan mutane, su ne al-anzal, jam'i ne na nazil. Nazil kamar ka ce wani ya mun karanta ba, wani karamin mutum ne, kaga ai ba wai halittar shi kake nimi ba, a hal dabi'ar shi da ayyukan shi na karanta ne. To sai yake cewa yana da kyau ku malamai ku kare kawunanku waɗanda suka samu daraja, kare kawunanku da suka samu daraja da ilimi daga kaskantuwa wajen wanda ba su da matsayi, ƙananan mutane. Wa in kuntum fi ghinan anhum kana dhullu lahum, da a ce ku kun zamto kun wadatu daga barin abin da ke hannunsu, to kaskancin a kansu yake, saboda su ne jahil, ba su da ilimi, ba su da sanin Allah. Wa talab minhum, da nema a wajensu haraman alaikum. Wa in kuntum fi kafafin falima lam tu'thirun tanazzuha 'ani dhul, kun kasance cikin dan kuna da abin da kuke dan samu kuma za ku iya wadatuwa da kadan din ya zam ya isar da ku kadan din da Allah ya baku ya ishe ku falima lam tu'thiru at-tanazzuha 'an az-zul ni yasabaku fifita ni santar kaskanci ba bil 'iffati 'an al-hutam al-fani ta hanyar kamewa daga barin abin da zai kare shine na rayuwar duniya yasa ba za ku kare kawunan ku ba عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة وندوان أبن ذاك ساميش ذيك آري أما كما دمئك سامنشي دولا كنشي دكس كنشي وند دي باكم سيأولا كنشاكو ذاك يتفا فتكا سيأني كيا سيأني كذا سيأني كذا مسمى ينزين دار كتا كرارو سياسنا ذاك خوانا تارا جماع الشيني wane yace ni ina da jama'a kaza saboda haka za a mun kaza wane yace yana da jama'a wanda kuma kaga ba aiki bane da ya kamata ko da zaka bayyana wa mutane abin da ya dace to amma kada kai kokarin kuma amfani wajen kasuwanci da mutane wannan shine mafi kazantar kasuwanci wanda su sun yadda da kai ne domin alakarka da Allah suna kyautata maka zato da mahaliccinka wannan magana ce na ci ya kamata an karanto mana ita saboda a ƙarshe cewa ma yake yi to magana ta shi tana da yawa ni dai hakuri da ita haka mun dan samu abin da muka samu cikin nan saidul khatir wanda zai so na san akwai dalibai da za su so su koma zuwa littafin magana ta farko da na kawo gashi tana shafi na 125 ne ta biyu kuma da na karanto tana shafi na 164 ga almajirai da ƴan uwa ɗaliban ilimi da ma wanda abin yake isa zuwa gare su Allah ya sa mu dace sai al-Imam az-Zarnuji ya ci gaba da cewa wa yanbaghi alla yarju illa Allah wala yakhaf illa minhu ta'ala kuma yana da kyau ya kamata shi ɗalibin ilimi almajiri mai neman ilimi kada Allah yarju illa Allah irka fata daga wajen wani buri sai daga wurin Allah kada kuma yaji tsoron wani sai tsoron Allah wannan magana tana kunshe da abubuwa masu yawa tana kunshe da tarbiyya ga dalibi mai neman ilimi saboda magana ce da ta shafi wato wani aiki na zuciya aiki na zuciya da kuma ratayar zuciyar da Allah ta'ala amma dole ne mu fahimci wannan magana ta al-Imam az-Zarnuji fahimta wacce ta dace saboda tsoro cewa yana kyau kada yayi buri ko yayi fatan wani abu daga wajen wani in ba Allah ba hakan nan kada yaji tsoron wani idan ba Allah ba to amma anan ba wai ana nufin mutum ba zai ji tsoron zaki ba zai ji tsoron rashin lafiya ba zai ji tsoron wani azzalimi ba abin da ake nufi ba kenan kuma ba wai ana nufin mutum ba zai iya neman wani abu daga wajen bayin Allah ba cikin abin da bayin Allah suke da iko a kai ba abin da ake nufi anan ba kenan abin da ake nufi tsoro wanda yake zuciya tsoron zuciya da kuma fata da son wani abu na ibada ibadar da take rataye da zuciya wannan shine ba a so bawa ya nema daga wajen wani Allah kada ka sa a zuciyarka kada ka raya a zuciyarka cewa akwai wani cikin halittun Allah wanda yana mallakar amfanarwa ko cutarwa a karan kanshi kada kai sa wannan a ranka duk abin da zai faru sai da yardar Allah saboda ka Allah yarju illa Allah dinnan ana nufin ar-raja shine an yatma al-qalbu fi husul al-khair zuciya ta kwadayin samun wani alheri ko kuma ta kwadayin tunkude wani sharri wannan shine ar-raja amma tare da ratayuwar zuciyar ga wanda mutum yake nema a wurin nashi, wannan shi yake kira ar-raja. To ba a yi wa kowa sai Allah. Kwaɗayin zuciya, zuciya ta riƙa kwaɗayin samun alkhairi ko tunkuɗe wani sharri tare da ratayar zuciyar wannan mai neman ga wanda yake nema a wurin shi. To wannan ba a yi wa kowa sai Allah. Ko mafi girman abin da bawa zai nema a wurin Allah ya kwaɗayi ita ce rahamar Allah ko gafarar Allah. Allah ya baka sakamako mai girma, Allah ya datar da kai, Allah ya karɓi ayyukanka. Mafi girman abubuwan da bawa yake buri kenan ya ga ya samu. Shi ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin Al-Qur'ani ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah sai Allah ce ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika ka gana ce yarjuna rahmatallah, raja ya zo. Wato waɗannan yarjuna rahmatallah, kun ga anan sai Allah ta'ala ya sanya ar-raja din ya koma zuwa gare shi. Yarjuna rahmatallah cikin suratul nisa Allah ya ce wa tarjuna minallahi ma la yarjun, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ana nufin ku muminai kuna kwaɗayin abin da yake wurin Allah na sakamako da na nasara ga addinin Allah da addininku. Wa hum la yatma'una fi shay'in min zalik, su kuma kafirai ba sa kwaɗayin duk waɗannan abubuwan da kuke so kuke kwaɗayi daga wajen Allah. Saboda haka ku ne kuka fi cancanta ku ɗaukaka kalmar Allah ta hanyar jihadi kamar yadda ayat ta zo da shi. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake fassara mana maganar al-Imam az-Zarnuji din nan cewa Allah yarju illa min Allah ta'ala. Hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda, yace idza sa'alta fas'alillah, ko dan ka tambaya to ka tambayi Allah, dan ka roƙa ka roƙa wajen Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, idan ka tashi neman taimako ka nema wajen wa? Wajen Allah. Yace kuma ka sani annal ummata, cewa lallai al'umma gabaki ɗayan ta law ijtama'at, da za su haɗu gabaki ɗayan su ala an yanfa'uka bi shay, su taru gabaki ɗaya domin su amfane ka da wani abu, bishai, duk wani abu ko mai girman shi ko mai ƙanƙanta shi shine bishai din nan na kira ce. Lam yanfa'uka illa bishai'in qad katabahu Allahu lak, ba za su taɓa amfanarka da wani abu ba sai da abin da Allah ya rubuta maka. Hakanan ko da wani ka ce ya baka jari, ai za ka iya neman jari ba a hana ka ba, amma kada ka rataye cewa wannan roƙon shi ne zai baka, shi ne mai asalin bayarwan ba shi bane. Allah shi ne zai janyo zuciyar shi ya sa ya ji ya baka wannan jari. Kaga kenan za ka rataya a zuciyarka, ka sa a zuciyarka cewa shi a zahiri ne tunda kuɗin a hannun shi yake, amma asalin mai bayarwa wane ne? Allah. In Allah bai yadda ya baka ba sai ya tama alƙawari, kuma ga dukiyar ga komai a tama daga ƙarshe, kuma a ta wasa da ƙwaƙwalwarka hana ka. Wa idza wa law ijtama'u, ƙarshen hadisin, kuma da a ce al'umma za ta haɗu gabaki ɗaya, za su haɗu ala an yadurruka bi shay, kan su cutar da kai da wani abu. Lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayhi, ba za su taɓa iya cutar da kai da wani abu ba face sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka, ya rubuta a kanka. Hadisi ne ingantacce. Kun ga kenan wannan hadisin yana sake bayyana ma'anar maganar al-Imam az-Zarnuji din nan, wa yanbaghi lil mu'mini alla yarju illa min Allah ta'ala. Dan aya ce is'al an-nas bago idza sa'alta fas'al Allah wadannan mutane da zaka nemi su baka wani ba su bane asalin masu bayarwa neman taimako ma ka nema wurin Allah Allah ne zai baka sai ya ce wala ya khafu illa min kuma kada ya ji tsoron kowa kada ya ji tsoron kowa sai Allah to nan tsoro ka iya ci zaka iya raba tsoro kashi biyu ba kowanne tsoro bane aka ce kada ka ji tsoro yanzu kaga zaki ya kunno kai gidanka sai ka ce an ce kada ka tsorata sai Allah ko sai ka tsaya zaki ya cinye ka ba abinda ake nufi ba ke kaga barawo ya kunno kai ko an ce maka gashi ka dau hanyar Lagos sai aka ce fa ga barayi suna can a gaba sai ka kawo mu tafi a ganin dole ka tsere ba ma fata ka kutsa wata hanya kawai sai aka ce maka gafa masu satan mutane da garkuwa da mutane sai ka ji tsoro ka juya ka tsere to shin wannan tsoron shi ake nufi a'a tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro na halitta na ɗabi'a wannan shi babu laifi baya cikin shirka ba hana ka yin irin wannan tsoro ba haka Allah ya halicci bawa haka Allah ya halicci bayinsa shi yasa a cikin kissar annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya ba mu labari lokacin da mutane suka yi tare ana neman annabi Musa alaihi salam wani ya sanar da shi me yayi fa kharaja minha khaifan yataraqqab sai fita daga wannan garin khaifan kun ga yana mai tsoro tsoron cutar da shi da za su iya yi kun ga nan annabi Musa ya ji tsoro amma tsoro ne na halitta na ɗabi'a kuma bai rage mai tauhidin shi ba bai kawo tauhidin shi ta waya ba amma akwai nau'i na biyu na tsoro ko kafin nan akwai ayan nan ma da Allah ta'ala ya ce fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la to nau'i na biyu shine tsoro na ibada tsoro na koye na zuciya wannan shine ba wanda ake jin tsoro na zuciya na ibada sai Allah sai Allah shi kadai ake jin tsoro ba a wani tsoron wani mahaluki tsoro na gaibu tsoro na ibada wani ya ce to ai za a gani ai sai na gama da kai ai sai na sace iliminka sai na shafe ilimin da yake kwakwalwarka ai kuma sai ka zillimi kai ta damuwa ai an ce za a kwashe ilimin da yake kwakwalwarka a wannan kada ka ji tsoro irin wannan tsoron ba a jin tsoro wani abu na gaibu sai Allah shi sai Allah cikin surat Ali Imran ne yace fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'minai imana kada ku ji tsoron mushrikai waliyan shaydan ku ji tsoro na in ji Allah ta'ala ni kadai in kun kasance mu'minai mu'minai na gaskiya saboda ne saboda Allah shi ne yake taimakawa waliyan shi shi yake taimakawa mu'minai da suka yi imani da shi yake cika zuciyarsu da aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa yake ba su kariya daga sharrin abokan gaba abokai makiya a wata ayar Allah ya ce wa iyaya farhabun wa iyaya ni kadai in ji Allah farhabun al-imam at-tabari ya fassara wannan aya iyaya farhabun yace bi ma'ana fakhshawni ku ji tsoro na wattaquni kuma ku kiyaye dokokina saboda haka ma'anar maganar al-imam az-zarnuji wa yanbaghi lil mu'mini alla yarju illa min Allah ta'ala wala yakhaf illa minhu ta'ala abinda zarnuji yake nufi cewa kada ka sanya tsoron da kake yi ya kai almajiri ya kai ɗalibin ilimi kada tsoron da kake ji ya hana kai wa Allah da'a kada tsoro da kake ji na wani ya hana kai wa mai yi wa Allah da'a, ko kuma tsoron ya hana ka, ko tsoron ya ingiza ka saba wa Allah saboda tsoron mutane. A'a, kada kai haka, ka sanya tsoronka mafi girma, Allah kake tsoro. Hakan nan abin da kake fata, wanda ba mai hore shi ba mai bada shi sai Allah, kwaɗayinka ya zamto wurin Allah ne. Amma nan fa za ku ga al-Imam Zarnuji ya yi wani abu, ya haɗa tsakanin abin da galibi Ahlus Sunna wajen bayyana aƙida suke kawowa, shi ne tsakanin kwaɗayi, rahamar Allah, kwaɗayin falalar Allah da kuma tsoron azabar Allah. Shi sa ya haɗa abu, ya ce Allah yarju illa min Allah ta'ala wala ya khaf illa minhu. Kaga ya haɗa tsakanin al-khawfu war raja, ga kwaɗayin rahamar Allah, ga kwaɗayin ni'imar Allah, ga kwaɗayin falalar Allah, sannan kuma ga tsoron uƙubar Allah. Haka ake so ka zamto. Haka kenan, kuskure ne ka ji wani yana cewa ai ni fa ina bauta Allah ba wai fa ina kwaɗayin aljanna shi bane. Wannan ai magana ce mai nauyi, magana ce kuskure. Wani zaka ji yana cewa ni kawai fa ina bauta wa Allah ba wai dan a bani aljanna. A bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, an hada mana abubuwa guda biyu saboda mu rika tsoran azabar Allah, mu rika kwadayin rahamar Allah. Kai kuma kace ba ruwanka da wasu masu ketare iyaka, kuma kaji sai yana cewa yana bin Allah bashi. Kaga wannan ma magana ce mai nauyi, saboda haka dole ne mu lura da abin da shi malam ya hada anan. Almajiri mai neman ilimi dole ya lura da wannan al-khawf da ar-raja, dan Allah ya siffanta bayinsa na kwarai, yace yad'una rabbahum khawfan wa tama, haka suna roƙon ubangijinsu, suna bautar ubangijinsu, khawfan suna masu tsoron azabar Allah, wa tama'an da kuma kwaɗayin mai kwaɗayin rahamar Allah, suna tsoron fushin Allah, suna tsoron azabar Allah, hakan nan kuma suna kwaɗayin yardar Allah, suna kwaɗayin rahamar Allah, suna kwaɗayin gafarar Allah, suna kwaɗayin sakamakon wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ake so mutum ya zama, shi sa suke tserewa wajen yi wa Allah biyayya. Ba Allah ya siffanta mana annabawa ba, mutanen ƙwarai, annabawa da mutanen ƙwarai. Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat, kuma lallai su sun kasance suna tsere, suna rigegeniya, fil khairat, bubuwa na alheri, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ana jin wannan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah yana bayani ne game da annabi Zakariya alayhi salam da matar shi da annabi Yahya, sai ya ce cikin siffarsu yusari'una fil khairat, suna tsere wajen aikata da'a da biyayya wa Allah da duk wani abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, kuma suna kiranmu, suna roƙonmu saboda mai raghbatan minhum fi thawabillah, suna masu kwaɗayi, suna masu son rahmar Allah, sakamakon Allah da rahmar Allah, wa rahba min azabihi wa ghadabi, kuma suna masu tsoro da fargaba da firgita daga azabar Allah da fushin Allah. Dan an ce ar-raghab shine ar-raja' din, war-raghab ar-raghab shine ar-raja' war-raghbatu fil khair, raghaban kwaɗayi da son wato alheri, war rahab kuma shine al-khawf, raghaban wa rahaba. Allah ya taimake mu.
Lokacin mu ko? To,
akwai sauran ayi hakuri wannan gabar tana da muhimmanci ne ba na so mu sauyi a cikin ta domin mu amfana ba wai karatun zukun ba a mi karatun da zamu amfana amma banin tarjuma wannan gabar sai mu tsaya yace wa yambaghi lil mu'mini alla yarju illa min Allah ta'ala wa la yakhaf illa minhu ta'ala wa yadhharu dhalika kuma hakan yana bayyana ne bi mujawazati haddi shar'i wa adamiha ta hanyar ketare iyakar shari'a ko kuma sabanin haka bi mujawazati haddi shar aw wa adamiha da haka ake gane wannan faman asa Allah ta'ala khawfan min al makhluq wanda ya saba wa Allah domin jin tsoron wani halitta faqad khafa ghayra Allah ta'ala hakika yaji tsoron wani Allah فإذا لم يعص الله تعالى إذن بيساقا الله تعالى بخوفا كل خوف المخلوق صور القورا ونهى لتا وراقب حدود الشر كما يكيا إيا كوكين شريعة فلم يخف غير الله تعالى أذا بيجي قورا ونن ألا بكينا بل خاف الله تعالى يجي قورا ألا وكذا في جانب الرجاء هكا نن أبنغرين رجاء abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roko ya hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummarmu gabaki daya da Allah ka sanar da mu abinda zai amfani mu duniya da lahira ka tsare mu daga duk abinda zai cutar da mu duniya da lahira ya Allah ka kara zaunar da ƙasarmu lafiya ka shirya mana shugabanninmu da Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai Allah ka zaunar da mu lafiya Allah marasa lafiyar mu ka hore musu lafiya mai dorewa wanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka kare mu daga duk wani sharri da muke tsoro muke fargaba da Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.